daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum, shirin yau da gobe kuke saurara shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna.
Amina, kin san ai yau Talata wanda kuma shirin namu na yau da gobe yana magana ne akan ilimi da fasaha, wanda yau ma 25 ga watan Yuni na wannan shekara ta 2019 zamu magana ne akan karancin malamai da ake fama da shi a kasar Najeriya. To koya suke samun kayan aiki?
Ko yanzu in kace mai yaro ya kawo sai kai karanka, ko kuma yanzu yana ma iyayen shi su suna zage-zage cewa ai gwamnati kyauta take biya, wanda kuma kowa ya sani ba ma materials din yanda ya kamata, yanda ko wanda malami zai samu ya koyar din yanda ya kamata kaman yanda ya karanta a inda aka koyar da shi.
Ke Yusuf, wato kasa a sashin da ya gabata ne muka fara magana akan halin da malamai yake ciki, kuma yau muna so mu kammala.
Aikin ga za mu yi kokarin kammala wannan tattaunawa da Lawal Isa Ikara ya gayyato wa mutane da suka tattauna a wannan zauren, don mu ji yadda tattaunawa ta so ta kasance.
To kuma Yusuf ya yi hira da malami a tsangayar ilimin dattawa domin jin nashi gudunmuwar. Muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a Facebook duk a cikin shirinmu na yau.
To ai kamun mamu abinan mu tsanduma cikin shirin, Amina, ya kamata mu ji tambayar mu ƙara tana ma masu saurare tambayar da muka yi musu a makon da ya gabata, inda muka ce musu ya kuke ganin za a magance matsalar ƙarancin malamai a makarantun gwamnati. Sai suka amsa muna da cewar haka:
To Yusuf, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Muktar Idris dan Baba. Kaji kuma ansan shi yace a rage albashi ɗan siyasa da manyan mukarraban gwamnati, sai a dauki malamai waɗanda suka cancanta. Ya kaga wannan amsan nashi?
Wai lalle kan kinga shi ai nashi tunanin kenan. To kinga Ismail Mansur Umar shi kuma ce waye gwamnati ta dauki malamai waɗanda suka san muhimmancin koyarwa, sannan kuma ta inganta albashinsu.
To sai kuma amsa na gaba daga Hamza Adamu Jumba, inda yace a dau ma'aikata sannan a inganta albashinsu da yanayin aikin.
Shi kuma Ibrahim Al-Ahmad Muhammad cewaye ai ba karancin malamai a makarantun gwamnati, kawai dai ba sa zuwa ne.
To kaji shi kuma ra'ayi
shi kenan.
To sai kuma amsar Kabiru Abdullahi, inda yace daukan malamai shine mafita.
Zayyanu Bello Goranya kuwa cewaye tab gaskiya da wuya a magance matsalar a Najeriya, duba da yadda abin ke kara tabarbarewa arewacin Najeriya. Allah dai ya kyautata muna.
Sai kuma Shamsuddin Bashir Gwaram, shi kuma yace duk makarantun private su koma karkashin gwamnati ikon Allah.
Nashi kenan. Yahaya Yusuf kuwa cewaye a dauki malamai, ga yara Bridget sun kara karatu amma ba aikin yi, ɗan siyasa ba su damu da makarantu ba.
To Yusuf Halilu kuma cewa yayi duk wanda ya graduating ya zama dole sai yayi service, sannan kuma a dinga tura duk wani dan service zuwa ga makarantu.
To ai lalle ai dama
amma kaman dai tsarin kenan ne.
Eh dama tsarin kenan, sai dai kin san ba a cika bin tsarin ba nake gani kamar. To kinga Amina, shi kuma wannan zunguririyar wasiƙa ya rubuta.
Lalle fa sai fa zunguririya.
To Malam Salisu Garba yace magance matsalar karancin malamai a makarantu, idan aka kula da kwalejojin horas da malamai, makarantu akwai su da dama, kuma za a ga cewa sun cancanta, haka za su gama karatun a yi buris da su, saboda gwamnatinmu ta gane cewar harkar ilimi ba a samun kuɗi sai dai a kashe mata. ya kamata gwamnati ta duba dalibai masu hazaka a kwalejojin horaswa da makarantun jami'o'i suna ba su aiki ta haka kawai za a iya magance matsalar karancin malamai a makarantu.
To sai kuma amsar Hawwa Usman Aliyu inda ita kuma ta ce ta hanyar daukan sabbin malamai waɗanda suka zama ƙwararru akan aikin su.
To kin ga ai wasiƙata ta yi kusanci da ta Ismail Mai Basira wanda ya ce daukar sabbin malamai kamar yadda aka yi a jihar Kaduna a tabbatar da kuma sun gama makarantun jami'o'i ko kwalejojin koyar da malamai domin mu samu yawaitar malamai masu inganci.
To Abdul Jabbar Adam kuma yace ina ganin kyautata musu ya kamata a fara yi kafin a kai ga ƙara wasu saboda kar a dinga tafiyar biri a yashi. Allah ya kyauta. To ina ga dai akwai gaskiya cikin wannan magana ne da yake fadi ko?
To ba mamaki. To ai kin ga shi kuma Abdullahi Lawal Daura cewa yayi yana kyautar zan idan aka maida makarantun gwamnati suka koma masu zaman kansu to za a samu canji.
To sai kuma Yahya Dahiru inda shi kuma yace matsalar karancin malamai ai daga gwamnati ne domin su ne da alhakin daukar ma'aikata kuma akwai mutanen da suka gama karatun da yawa.
To shi kuma Kabiru Shehu cewa salam yau da gobe daga malamin makaranta. To wallahi malaman makarantu su suka fi kaskanci a cikin al'umma saboda rashin inganta albashinsu da sauran haƙoƙinsu.
To kaga Musa Aliyu Bako kuma kaman yaji maganar Malam Kabiru Shehu yace inganta albashinsu shine mafita.
To shi kuma Muhammad Mustafa Madina Daura cewa salam yau da gobe a gani na ya zama dole gwamnati ta rika daukar malamai duk bayan wasu lokaci zuwa lokaci.
To Yusuf barin karanto mana amsa ta ƙarshe a yau daga wurin Adamu Almahdi inda yace dole gwamnatoci su ringa biyan malamai albashi mai tsoka. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yusuf yanzu kuma bari mu leƙa zauren muhawarar mu domin jin ƙarshen tattaunawar da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra yayi mana da malamai.
Malam, ya kace ganin yadda za a yi a shawo kan maganar horo na yara wanda da an saba a makarantu za a yi ta dukan yara da bula da shirinsu, yanzu zamani ya zo ana maganar doka ne yawan dukan ƙananan yara don kare musu ƴancinsu da shirinsu, gashi kuma hannu ɗaya ana ganin wannan hanya ce ta horo da ake larabtar da yara.
To gaskiya ko a da dai mun san cewa duk wanda yace sauke kayanka bai zama gyara kayanka bai zama sauke maraba ba, ko a da dai duk wanda kaga ya ganka a hanya kana aikata wani abin da ba daidai ba idan har ya tsawata maka mai son ka ne balantana malamin ka wanda in dalibi ya riga ya zo makaranta ka ma fi mahaifin shi ba in ya koma gida wannan shine yake karkashin iyayensa. To ni ina ganin ba dokan gaskiya nawa ba ta yi ba saboda babu yanda za a yi a ce yaro an bashi dama bayan malami ne kamata a bashi mai power akan dalibi a ce kuma an ba ma dalibi power akan malami, ai akwai gyara a wannan al'amarin.
Idan aka tattara kalubale da kuke labartowa menene tsantsa kuke da bukata wajen ganin an inganta maganar koyo da koyarwa?
Gaskiya ana bukata abu guda uku wanda insha Allah in an yi su to ko dai ba a samu gyara gaba daya ba za a samu kashi 70 a cikin 100. Na farko ai gaggawan karo malamai saboda gaskiya wa'annan suna shan wahala, ya zaka hada ko da gona ne a ce ka dauki mutum daya ka bashi kuya 200 ai kasancewa baka mishi adalci ba ko da kwadugo yake yi wanda za a ce ka ba mutum rai daya mutane sama da 200 gaskiya tsakani da Allah ka bashi aikin da in ya koma gida ma sai an yi gaskiya zai iya dawowa gobe dan ma dai mutane sun riga sun san sun karba amana ne amma da an ka kwanta ba za ka iya tashi ka dawo ba. Akwai yanda kaga mutane ƴan uwana nan suke kawo maka misalai da irin abubuwan da muke gudanarwa a harkan koyarwa. Kalubale na farko kenan wanda in aka samu gyaran shi to za a ƙara samu za a fara samun sauki. Sannan kalubale na biyu shine ai gaggawan gyara ajujuwa na inda za a expanding din waɗannan daliban. Ya zamanto cewa ƴan uwa na farko akwai cutarwa na shakan numfashi na tsakaninsu in sun yawa. To yawan su zai iya haifar ma da yaro wani cuta dan wani yaron yana da cutar da wani baya da shi. To amma in ya zaman to ba su da yawa an dan rarraba su to abin zai zo da sauki, iska mai dadi zai rika shigan su rika ƙara samun lafiya. To amma in dai har gwamnati ta iya bakin kokarinta wajen ƙara yalwata ajujuwa da birane da kauyuka duka ya zama tutun da duka rai ɗaya ne kuma ana shugabantan al'umma ne gabaki daya, to gaskiya shi ma kalubale ne wanda an samu sauki ta nan gurin za a samu saukin al'amarin.
A ƙarshe kana da shawara da kake ganin ya kamata a duba gaba ɗaya ko dai bangaren malaman ko dalibai ko iyayen yara ko ita makaranta ko kuma a ce ma ita hukuma a game da wannan magana ta koyarwa?
Gaskiya ni shawara nake son bada abu ɗaya ne zuwa biyu. Na farko shine akwai abubuwa da akwai abin da ake karba shine kudin PTA a hannun yara, gwamnati ta zo ta ce ta kashi
kudin da iyayen yara ke biya,
iyayen yara suke bada wannan kudin da shine ake gangantawa in ba alli in ba abun da za a gyara allo da dan wani abu ake. To yanzu in ka ce ma yaro ya kawo sai kai karanka ko kuma yazo yana iyayen shi zo suna zage-zage cewa ai gwamnati kyauta take biya, wanda kuma kowa ya sani ba ma materials din yanda ya kamata, yanda ko wanda malami zai samu ya koyar din yanda ya kamata kamar yanda ya karanta a inda aka koyar da shi, to babu wayannan. To idan gwamnatin da ta ce ta kashe wannan abu, ya kamata ta sa ido akan wannan tallafin da ta cire ta dawo da shi makaranta dan malamai su ya zamanto suna da ainihin abun aiki a hannun su ne yanda za su sauke nauyin da suka dauka.
Malama, yanzu an kai wani jalli da ake ganin kamar malanta wani guri ne wanda yake zama mafaka kawai in an rasa aikin da za a yi, kamar yanda kika faɗa ke kuma kin je cikin koyarwa sai kika gano cewa ma abin da kika sare ki gani ba shi bane, saboda karatu ya sire miki. Me kike ganin hukuma za ta yi wanda zai sa sha'awa koyarwan ma ta dawo jikinki ki cewa zaki iya ci gaba da koyarwan cikin jin daɗi?
Ni da yanzu shawaran da zan bada shine gwamnati ta kyakkyawan kulawa da tsari, ta kawo kayan aiki, a inganta ilimi, a inganta albashi da ake magana, yanda malaman za su ji daɗi.
An ce za a biya naira 30,000 mafi karanci, ba ki ganin 30,000 mafi karanci yayi musamman kila tunda da yake matakin ki ya wuce nan kuɗin za su dan haura?
30,000 me zai maka? Me zai maka? Suna cewa ma ba za su biya ba ko ba gaskiya ba.
Kenan yanzu da za a yi wani tsari ta yadda ku malaman makaranta albashin ku zai zo da fifiko kamar inda ake ba ƴan bangaren ma'aikatan mai da sauran gurare masu gwabi, kila ki dada miƙe kafa a bangaren koyarwa.
Sosai kuwa, inda za a inganta ai dole miƙe kafa.
Amma yanzu me babban matsala ke a bangaren koyarwa?
To ni dai babban matsala na a harkan koyarwa, ina so gwamnati ta kula sosai game da harkan ilimi. Yara a kawo ina malamai, muna da matsalan malamai gaskiya. Da ni inda nake ma mu uku ne.
Gabaɗaya a makaranta?
Gabaɗaya a makarantar mu uku ne. Ajin da nake yara nake da shi sama da 200 a aji. To ya zan yi da su?
Alƙawarin wannan menene kake ganin zai zama maslaha akan matsalolin da muka tattauna ana fama da su a bangaren koyarwa?
To gaskiya abin da nake ganin zai zamto maslaha shine gwamnati na farko kamar yanda tace ta dauki ilimin da gaske za ta yi. Shine na farko malami ya gane cewa shi wani mutum ne mai daraja. Idan ka dubo lokacin kamar yanda malaman mu suke gaya mana, idan da malami ɗaya ya zo unguwa za ka ga ɗaliban shi sun fito daga gidajen shago, a ina wuni malam, ina gajiya. Dalili gwamnati ta bashi wani ƙarfi da wani kima wanda mutane suna girmama shi, iyayen yara su girmama shi, ɗalibai su girmama shi. Yanzu ko babu wannan a tsakanin malamai, wani ma zaka gani yana ɗaukan kamar kai gwamnati ta ɗauke ka tana ba kuɗin banza ne. Na akwai wanda ya zo yana wani aboki na yana ina magana da shi ke gaya mu wani abin da baban wani yaro ya gaya mai ya sa ya ji kwata-kwata baya sha'awan koyarwa, sai ya ce to shi ya ɗauke koko dan shi kake yi.
Kuna ganin yanzu akwai wani abu da kuke buƙatar gwamnati da za ta yi za ta hura muku sha'awa a cikin ruhinku na game da cigaba da koyarwa nan?
Gaskiya akwai. Misali shine na gaya maka a ɗauki malami mutum mai daraja. Dan idan gwamnati ta ɗaga yanzu misali ko takaddar nan gwamnati ta ɗauka ce wannan abu mai daraja ne, to mutane za su daraja shi. Ko ba haka ba, to idan gwamnati ta ɗauki malamai da daraja, dan ni kuɗi ba damuwa na bane a harkan ilimi, ya zamto cewa abin da kake akwai mutunci a cikin mutane suna ganin mutuncinka. To amma kawai gwamnati ta mai da malamai kawai yanda ka san wani abu kaman ba su da wani kima sosai a gurin mutane, dan zaka ga malami irin wanda da zai ce ai kaza zai ce ai kaza, yanzu ko mutane ba su ɗaukan malami a matsayin wannan, suna ɗaukan shi da shi da mai yawo a titi ma ɗaya ne, saboda na ɗaya yanzu ko aure ka je ka nema misali a matsayin ka na a ce ai malamin firamare ne, albashin shi nawa ne, kaga wannan wani abu ne da zai sa kana mallinta ka ji abin ba zai maka daɗi ba. In misali kana so abin naira 5 za ka sai in ka ce a bani kafan jama a ina ai sai wata ta yi, kaga ko akwai ana gwamnati ta kawo irin kaman ta kirkiri wasu allowances wanda za ta ba malamai ɗaya na biyu, sannan ya zamto cewa kayan aiki na fada aka ce an kawo gaskiya ba su zo ba, in ma an kawo din ba su zo makarantu ba maganan Allah. Dan na gaya maka akwai makarantar da ganin an kawo mana leader guda 40 ne, ana maganan ko yara 200 ne ko 100 da wani abu. ta yaya za a yi ka ce kuma sannan an kawo shi ne ka aje in zaka koyar da yara sai ka dauko ka rarraba musu in bayan ka gama kame da su to bayan yaran ka kawo duk abubuwan da ya kamata ka kawo wani in ka tambaye shi goma zai ce na mun ce in ka ba shi ridin yayi sai ka ji ya ce ai mallam ni ban da littafin
a ƙarshe wanne sako kake so ka aikiwa mahukunta da ya kamata su kalla dan a inganta bangaren koyarwa
to gaskiya sakon da nake so kamar yanda na faɗi dazu gwamnati ko ko mahukunta su duba ilimin nan da gaskiya tsakanin su da Allah shine su ya zamto cewa sun ba shi fifiko sun ba shi kula ko ko luran su ya dawo zuwa gare shi sosai dan idan aka samu ilimi to ana sa ran kyakkya ko aka samu ingantaccen ilimi ana sa ran al'umma nagari to kuma ilimin nan babba zai samu ba sai da malamai ingantattu shine zamto abubuwan da malamai suke bukata ana iya ai musu amma zo kana malami kana fama da bashi kana fama da zaga wani ma yanzu misali ni a cikin kudin na da nake biya ina biya sama da kusan 1000 ne a sati ko kudin moto na zuwa gura ki duk sati in ka lissafa nawa nake kashewa banda misali kamar naga in zan koyar da yara zan je in yi photocopy reading passage inda zamu karanta sannan in rarraba musu in ce su je gida da shi bayan mun yi aji su je gida su bi ta shi saboda gobe in sun zo in gane cewa menene matsalar tunda ana so a koyar da su karatu a koyar da su turanci to in ka lissafa irin wannan abun nawa kake gani gaba ɗaya kake samu a watan zaka ba wani abu ne sai dai kana yi saboda Allah kuma mu abun da zuciya mu shi sa muke amma gaskiya gwamnati ta bada hankalinta sosai bisa kawo kayan aiki sannan kuma su malaman ya zamto an inganta musu gurin irin yanzu misali ka kamar in magana harkar lafiya dinnan ya kamata a ce malamai suna cikin irin wannan tsarin duk malami a ce an sa shi a cikin NHIS dinnan zai iya zuwa in kana da iyali ka kai su asibitin gwamnati ka dan biya kudi dan kalilin to yanzu misali akwai malamin da ya ga mun matan shi ta samu lalura abin da ya biya kusan naira 70,000 da wani abu ne albashin shi kuma naira 30,000 da wani abu ne sai da ya ci bashin bashi in an biya wata biyu ma ba zai iya biyan albashin ba zai iya biyan wannan bashin ba to hankalin shi ya tashi sai yake ce mun gaskiya wannan ba aikin yi bane zan bar shi nace mallan kai hakuri ai an ce magana yace ko ba minimum wage ba ko me idan akwai abin da ya fi minimum wage ya kamata gwamnati ta yi malamai dan in ana maganar ma'aikacin gwamnati na gaskiya na hakika to shine malamin makaranta
to muna godiya Allah ya saka wannan tattaunawa ta musamman akan maganar inganta ilimi ta da fatan Allah ya sa mahukunta su ji kuma a dauki mataki don a gyara bangaren ilimi
to a gaida Isa Lawal Ikra da wannan tattaunawa masu saurare har yanzu dai ana tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amerika nan birnin Washington DC amma mu shakata da wannan
to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ɗan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau kulura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so ɗan yara manyan gobe abba yara Allah rana ɗan yara manyan gobe ɗan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda ɗan yara manyan gobe
to Amina kin dai ji wannan waƙar ta mamman ɗan Maraya Jasko yake magana ilimi to yanzu bari mu je ga wannan tattaunawa ta musamman da na yi da Dr. Muhammad Shehu Husaini na tsangayar ilimin dattawa da ke Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria to a likita za a ga cewa akwai karancin malamai a makarantu da suke na gwamnati musamman idan aka dauki matakin primary matakin secondary kai hasali ma har makarantun da suke gaba da secondary a Najeriya menene ya kawo wannan matsalar
to jama'a assalamu alaikum na farko abin da ya kawo wannan matsalar shine rashin biyan malamai kudin da ya kamata domin duk lokacin da ya kasance a ce shi malamin makaranta abin da yake samu ba isasshe ya biya bukatunsa da dukkan dawainiyar iyalinsa ka ga lalle dole mutum yancin al'umma ba zai su karanci wannan fannin ba da kai yake na biyu akwai kayayyakin aiki da ya kamata ce an samar a makarantun wannan babu walwala babu gidaje babu abubuwa da dama to ya daga cikin manyan abubuwan da ya jawo babu kwararrun malamai a makarantun gwamnati
to ana iya cewa kenan waɗannan jami'an gwamnati ko kuma ainihin ita gwamnati kullun ta kan fito ta ikirarin cewar tana biyan albashi waɗanda yake mai tsoka tana kyautata kayayyakin karatu to wannan maganganun ana iya cewa kenan ba gaskiya bane kenan
gaskiya wannan maganganun din labari ne domin akwai makarantun da muke da su na primary da secondary a cikin al'ummar mu wanda zaka je ka tarar cewa kuta-kuta malaman da suke cikin gwamnatin mutum na hakika ba su mutane guda biyar ba. Yan temporary wanda mutane ne da ake ce musu kuɗin contract wanda ba su kai su ne kamar aƙalla sun kai 20 ko 30. To duk lokacin da ya kasance a ce shi ma'aikaci baya iya samun abin da ya kamata shi ba zai mai da hankali akan aikin ba. Shi sa kwanakin baya ma wata hukuma har ta yi nazarin akan cewa idan aka ɗauki mata za su mai da hankali su koyar domin su ne za a ga sun zo tun daga farkon makaranta har izuwa ga lokacin tashi. Idan aka ɗauki namiji wanda ya kasance ba a ba shi abin da ya ishe shi da kiɗa ne kansa da iyalansa, to kaga dole ne ma hanyar da zai je dinga ci da iyalan nashi. Ina za a ga da yawa daga cikin za su kabu-kabu, wasu za su wani kasuwanci, wasu kuma suna za su wani abin da dai ba shi ya kamata su ba a nan lokacin sun raba hankalinsu kenan.
To baka ganin cewar su abin da gwamnati ke cewa suna yi kila su ma malaman saboda rashin ingancin su ne ba su san abin da suke yi ba, shi yasa gwamnati bata mai da hankali ta damu da su ba?
Wannan ba zai zama dalili ba, domin idan har na ɗauke ka aiki na tarabbar ka ya kamata ko in koya ma yanda ya kamata ka hukumar ɗauko wanda zai yi wanda ya iya ɗin, matuƙar zan ba shi haƙƙinsa. Shi yasa za ka ake samun matsala daga malaman makaranta musamman na firamare da sakandare. Idan ka tara su kusan kashi 100 su kashi 75 masu neman aiki ne. Daga zarar an yi advertisement na wani aiki za ka sun tafi domin ba su gamsu da wannan aikin da suke yi ba. Amma da za ka gamsu za ka samu masa duk abubuwan da ya kamata, akwai albashi mai kyau, akwai kula da lafiyarsu da na iyalansu, akwai kula da makarantun su ma kansu yaran nasu. To lalle za a kowa zai mai da hankali akan harka aikin da yake yi kuma sannan a ɗauki ƙwararrun daga.
To da dama ana ganin cewar malaman nan da ma suke ikirarin cewar suna aikin gwamnati, amma za a ga cewar sai a je makaranta sai a ga ba malami, koko akwai darasin da ya kamata a ce ɗalibai sun yi amma mafi akasari za ka je ka tarar da makaranta da ya kamata a ce akwai malamai 10, 12, 10 sha kaza, amma sai ka je ka tarar da kila malami ɗaya ne ko biyu suka zo ko kuma jami'an makarantar suka ɗai ke zuwa. To wannan matsala ba ka gani tana daga cikin abin da ke ta'azzara rashin samun malamai a makarantu?
To ka ga wannan shi ne cewa gwamnatin ba da shi take ba, domin akwai abin da ake kira supervision. Idan har za a sa ido akan su malaman za su yi abin da ya kamata. Idan ya kasance a ce akwai supervisor a makaranta, akwai su a LEA, sannan akwai su a state, wanda za su dinga suna sa ido a gaban da malaman suke yi, lallai ba za ka zo ka tarar ba malami a makaranta ba. To amma saboda ita ma gwamnatin daga sama har ƙasa magana kawai ilimi faɗa aiki a baki, domin inda da gaske aiki kamar yadda ka duba makarantu masu zaman kansu za ka ga malamansu ba su kai malaman gwamnati kwarewa ba, amma saboda akwai kula shi ne makarantar yana kallon waye shiga aji waye bai shiga aji ba, yau mai aka koyar gobe mai za a koyar jiya mai aka koyar, to za ka kowane malami ya shiga tattayinsa yana yin aiki yadda ya kamata. Amma wannan ba zai zama dalilin gwamnati ba ta ce saboda malamai ba kwararru ba ne ba su ido akan abin da suke yi ba. Laifin gwamnati ne ya kamata inganta harkar kula da yadda ake koyarwa a makarantunmu, a kasance akwai supervisor suke kula, kuma kowane ne idan ya yi ba daidai ba a hukunta shi. To amma saboda kawai ba da kiliman da mahimmanci ba za ka ji ko ɗan siyasa ko wani abu yaro da ya taya ta harkar neman zaɓe aka kafa gwamnati zai ce a je a bashi koyarwa, ko ɗan titin ɗin ne a je a bashi. To kaga wannan shi ya nuna cewa ba da gaskiya ake ba, wanda gwamnati gaskiya ba ta mai da hankali ta akan harkar ilimi ba a ƙasarmu gabaki ɗaya.
To ai likita za a ga cewar da dama ma waɗannan da kake magana wanda ake kiransu a turance masu binciken nan ko kuma masu bibiya supervisors kenan ko da dama an ce akwai waɗansu da ake haɗa baki da su malaman suna ba su abun goro sai kasu je so that sai kasu je saboda kada a duba a ga cewar ba sa nan ba sa aikin su. To kusan za a iya cewar kenan watan wannan ya ta'allaka kenan ga su waɗannan supervisors din kenan.
Wato ai ya kamata a ce itima musalman ai su supervisors ba su kadai bane, kuma akwai masu kula da su, ai mataki ne, akwai a NEA, akwai a zone, sannan akwai a state. To ya kamata a ce kowa wanda aka bashi amana ya rike amana ta yadda ya kamata, kuma su hukumomin gwamnati su samu damar da za su dinga suna bibiyar abun da yake kula. Duk mutumin da aka ba shi aiki a tabbatar ya yi aikin, idan shi ma aka ba shi aga bai ya kamata a hukunta shi. To amma an zo wani lokaci ne wanda za a bar mutane su abin da suka ga dama kusan doka ba ta aiki akan waɗansu sai akan waɗansu. Duk shi ya ja mana harkar ilimin su babbare. Kuma a gaskiya fi sabilillah idan ka je ka ga makarantunmu kai ka san da gaskiya ba daga gwamnati take ba, domin za ka je ga ajujuwa wani za a ga yara 200 yara 400 malami guda ɗaya za a wani malami ya koya musu. Dama malamin ma yana fama da ƙarancin koyo da koyarwar na harkar koyarwar da bai biya yi course ba, kuma gwamnati ba ta tura shi course. Irin training da ake wa malamai za ka ga mafi yawancin malaman da ake turawa ba ana tura su ban dan su koyo a ana tura su ne dan su samu wani abin da ake ganin zai amfani rayuwar su kamar dan kudin da ake bayarwa na allowance da sauran su to gaskiya sai tabilillahi muna da aiki ga gaban mu wadanda kowa da kowa sai ya tsaya yayi aikin sa yanda ya kamata kafin za mu cimma
to doctor idan na fahimce ka watan waɗannan bayanai da kai baki daya kana nuna cewar kenan ainihin matsala ta karancin malamai ko kuma matsala ta rashin ingancin malamai ko kuma matsala da dai ta shafi watan shi kanshi ilimi a Najeriya baki daya watan matsalar ta samo asali ne daga rashin daga rukun sakainar kashi da gwamnati ke yi kenan bangaren ilimi
kwarai kuwa da gwamnati ta kuma da al'umma gari gwamnati za ta mai da hankali ne ta dauki abin da gaske a dauki malamai kwararru sannan a samar da yanayin karatu mai kyau sannan kuma a ringa bibiyar abin da malaman suke koyarwa sannan a wayar da mutanen gari su ma hankali akan su gane cewa makarantun da ƴaƴan nan fa nasu ne idan aka yi abin da ya kamata su zai amfana to da mutanen gari ka tafi su ma suna sa ido akan malamai akan abin da suke yi suna koyar da yaran nan ko ba su koyar da su sannan duk wanda aka samu da laifi ko da wane ne ko da kuma dan waye ko matar waye ya kamata a hukunta shi amma daga zarar an bari ba a hukunta mutane kowa zai abin da ya ga dama sannan kowa ya dauka cewa ba kasa za su gabatar da ilimi ya kasance a ce duk malamin da za a dauka koyarwa tun daga primary har zuwa secondary ya kasance a ce yana da takarda da ya kamata a dauke shi yana da kwarewa da ya kamata ya koyar sannan kuma a ringa musu bita lokaci bayan lokaci akan yadda ake koyarwa a ajujuwan namu matukar haka za a yi ta insha Allah za mu samu abin da muke bukata wajen harkar ilimi a kasar mu Najeriya
to likita masana na gani cewar mafi akasarin wannan matsala baya ga ainihin samar da kayan aiki da yake da mahimmanci a makarantu baya ga kuma samar da malamai da yake da mahimmanci to akwai matsala ko kuma malamai da dama suna kuka akan albashi ko kuma waɗansu alawas da ake badawa ba sa samun su wannan magana kana ganin tana daga cikin abin da ke ƙara mai da ilimi baya ko akwai wani abu akasin haka
sai kuwa idan ka tuna tunda da dawo mu wannan demokradiyyar daga 1999 zuwa yanzu mutane suna ta kira yanzu za a gyara constitution za a gyara constitution amma har yanzu babu a samu wani mutum ba ko gwamnati ko wani kuma za su kira kan ya za a cinye tsarin gudanar da makarantun nan makarantun primary din nan suna da ƙarshen ƙananan hukumomi to har yanzu ba a yi kira ba yanda za a mai da su bangaren secondary ko bangaren wani abu misali za ka je ka tarar a wani gari a wata ƙaramar hukuma ga mutanen garin nan babu malamai yan garin maimakon a dauko yan wata karamar hukuma da take kusa da su tana koyarwa domin a cimma wannan burin sai gaskiya a ba yan garin mu bane sai da dauki yan garin mu sai ga dauko waɗanda wannan abin ba ma shi karanta ba ake bukata akai kuma ta farko ni kiran da nake yana da kyau a kasance a ce a cikin wannan kiraya da ake yi wajen gyaran tsarin mulkin Najeriya a sa bangaren ilimi shi ma a ciki inda za a duba gudanar da makarantun primary da kuma hannun gwamnatin jiha ko kuma ta koma hannun za a kula da shi domin a yanzu za ka je ka tarar cewa malamin primary an mai promotion zuwa matakin albashi na gaba yau shekara ta biyar amma bai taba amfana ga wannan promotion da aka nema to ka ga taya wannan mutumin zai mai da hankali ya bada gudunmawa wajen koyarwar da a cikin ƙarƙashin jiha ne za ka ga cewa jihohin sun fi kula da harkar ilimi akan tsarin hukumomi
to doctor su kuma ta wani bangare kake gani su kuma al'umma za su bada tasu gudunmawa tunda zaka ga cewa kamar kasashe da suka ci gaba al'umma suke duba makarantu su tabbatar da cewa an yi abin da ya dace ba wai gwamnati ba amma akwai akasin haka a kasashen Afirka ta yaya kake ganin za a iya magance wannan matsala al'umma su dinga daukar ragamar shirye-shirye ko kuma ragamar duk wani abu da ya shafi makarantun su na ƴaƴan su ina a yankunan su
eke mu zai kamar mu misali a garin mu na gama da ke Kano a karamar hukumar Nasarawa mun kafa committee na ilimi wanda committee na ilimin nan ya sa ido akan yadda ake gudanar da harkar makarantun primary da secondary a garin Gama an samu mutanen gari da suke bada gudunmawa wajen sayo yara littafai wajen sayo yara uniform wajen biyo yara kudin makaranta kuma kwanan nan wani dan garin ma ya je gyara mana wani aji na makarantar secondary da ke cikin garin Gama saboda haka ya taimaka sosai sannan akwai kwamitoci da ake yi da ake kira su SDMP wanda wannan kwamitin na mutanen gari ne da masu ruwa da tsaki da mata da kowa na garin da suke tattaunawa akan ya za a inganta wannan makarantun wajen ba da gudunmawa lalle-lalle mutane al'ummar gari suna da rawar da za su taka wajen taimaka haɓaka ilimi a ƙananan hukumominsu da unguwanninsu wajen kafa wannan kwamiti na SBMC da kafa kwamiti na CBMC da kuma na PTA waɗanda su a nan gwamnatocin su za su sa ido a kan shin malaman ma suna zuwa wa ya kamata ya koyar sannan ana yin abin da ya dace ko matakar sun gaba daidai ba ya kamata zai sanar da hukumomi akan wani abubuwan da yake faruwa domin a gyara.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ne Mr. Jonah Cummings tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa Yusuf Aliyu Harande ni Amina Buhari a wani daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mito.